Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fata an tashi lafiya da asubahi yau Lahadi 1 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. A wani zama na ba saban ba na ƙarshen mako, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani ƙudurin doka na kashe kuɗi da daren jiya Asabar, inda ta tura ma shugaba Joe Biden dan ya rataba hannu a kai, wanda hakan ya kawar da batun tsaida harkokin gwamnati yayin da wa'adin ke gabda cika. Kudurin wanda aka amince da shi da ƙuri'u 88 aka sintara, zai sa a samu kuɗin tafi da gwamnati har zuwa ranar 17 ga watan Nuwamba. Ya kunshi kuɗin samar da tallafi na dala biliyan 16 wanda Biden ya nema, amma bai kunshi kuɗin tallafin da za a bai wa Ukraine ba. Mun kauce ma tsaida harkokin gwamnati, a cewar shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa Chuck Schumer a wani bayani bayan ƙuri'ar. Ya ƙara da cewa haɗin kan jam'iyyu wanda aka san Majalisar Dattawa da shi ya sake faruwa, kuma Amurkawa za su samu su sarara. Da a ce ƙudurin bai samu amincewar Majalisar Dattawa da ta wakilai, kuma shugaban ƙasa ya rataba hannu a kai zuwa tsakar daren jiya Asabar ba, da an rufe harkokin gwamnatin tarayyar Amurka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jagoranci zagaye na farko na taron tattaunawa kan ɓangaren ƙere-ƙeren kare cikin gida jiya Asabar, da zumar ƙirƙiro ɓangaren ƙere-ƙeren tsaron cikin gida ta wajen haɗa hannu da masana'antun yammacin duniya, saboda Ukraine ta iya ƙera makamanta da kanta. Kamfanonin ƙera makamai daga ƙasashe sama da 30 ne suka hallara, inda suka tattauna kan yadda za a taimaka ma Ukraine ta iya ƙerawa tare kuma da gyara makamai a cikin gida, duk kuwa da har-haren da Russia ke ta kai mata babu ƙaƙƙautawa. A jawabin da yakan yi ta kafar bidiyo da dare, Zelensky ya kira zagaye na farko na taron tattaunawa kan ɓangaren ƙere-ƙeren makaman abinda aka yi cikin matuƙar nasara. Jam'iyyar Progressive Slovakia PS mai ra'ayin sassauci ce ke kan gaba a zaben Majalisar Dokokin Ƙasar ta Slovakia jiya Asabar, bisa ga ƙuri'ar jin ra'ayi da aka fara haɗawa na waɗanda suka kaɗa ƙuri'a, wanda hakan zuwa yanzu ya taka burki ma yunkurin tsohon firaminista mai tsananin ra'ayin gaba dai Robert Fico na sake maida jam'iyyarsa bisa gadon mulki, bayan da ya alkawarin kawo ƙarshen tura tallafin soji ma Ukraine mai makwabtaka da su. An ga alamar jam'iyyar PS za ta samu kashi 23.5 cikin 100 na ƙuri'un, a yayin da jam'iyyar Simiya SSD ta su Fico, wanda ya yi firaminista har sau uku, za ta samu kashi 21.9 a ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a ɗin, wadda cibiyar Focus Agency ta tattara, kamar yadda kafar talabijin ta TV Markiza ta nuna, a ƙasar mai jimlar mutane 5.5 miliyan. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mabiya addinin Sikh mazauna ƙasar Canada sun yaba ma Prime Minister Justin Trudeau saboda goyon bayan da ya nuna musu kan fargabar da suke da ita, da kuma yin cas ma India ba tare da fargabar matakin da Indiyar za ta ɗauka ba, da aka ce na da nasaba da kashe wani jagoran 'yan tawayen Sikh. Gwamnatin Indiya dai na ɗaukar Hardeep Singh Nijjar, wanda ke da takardar zama ɗan Canada, wanda aka kashe a watan Yuni a lardin British Columbia da ke Canada, a matsayin ɗan ta'adda saboda fafutukar da yake yi ta kafa intacciyar ƙasar Khalistan. Inda dai ta ce sam ba ta da hannu a kashe Nijjar da aka yi a wani wurin faka motoci na wata masujjadar Sikh da ke Surrey, British Columbia. To amma mabiya addinin Sikh a Canada ba su gamsu ba, kuma tsirarinsu da ke fafutukar kafa Khalistan na cikin fargaba. Rundunar sojin ruwan Senegal ta ce ta bankaɗo wasu kwale-kwalen katako biyu ɗauke da baƙin haure 272 ranar Juma'a a nisar kilomita 100 daga Dakar, babban birnin ƙasar. Cikin fasinjojin har da yara 7 da mata 16 waɗanda aka mayar da su a wani sansanin sojin ruwa da ke birnin na Dakar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa.
Assalamu alaikum masu sauraro, muna muku barka da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa kai miki dole na wannan mako, wanda ni Idris Abdullahi Bako zan gabatar. Shirin mu na yau zai mai da hankali ne kan kasuwancin soboro wanda ke samun karbuwa a nan birnin Accra. Ana gudanar da wannan kasuwanci ne a kasuwar ƙasa da ƙasa da ke nima birnin Accra, kuma ana shigowa da soboro din ne daga ƙasar Najeriya da Burkina Faso. A halin yanzu ina tare da ɗaya daga cikin dilolin da suke shigowa da sobon daga Najeriya.
Sunana Mustapha Ahmad, mai sai da soboro da a Ghana, Accra, kasuwar Nima.
Ya kuke shigo da sobo? Daga ina ake shigowa da shi wani gari a Najeriya?
Muna shigo da sobo daga Najeriya, Kano, daga garin Kano.
Banda Kano ba inda ake sai da sobo?
Gaskiya dai Kano nan ne majority inda ake yin harkar sobo.
Sobon iri nawa ne?
Soba da yana nan hawa uku ne, akwai fulawa, akwai katkata, akwai foda.
To wanne yafi kyau?
Gaskiya duka yana da kyau, don daga abu ɗaya ne yake zuwa kamar ya zama abu uku. Daga fulawa yake zama katkat, sannan ya zama foda.
Kune kuke sarrafa shi ya zama haka?
Ah, kayan daki-daki kamfani su suke siyan fulawa. Daga fulawan kuma mu ƴan kasuwa idan sun cire wanda suke supplying su fitar da shi kasashe na Turai, mu kuma sai mu sai katkat daga gurinsu, sannan mu sai foda.
Noman su ake yi, sannan a sarrafa shi ya yi haka kudi a
yaya. Mafi dai ƙarfi dilolin soɓo da wanda suke sarrafa shi a Kano ne, amma yana nan a garuruwa daban-daban. Yawa, yana nan a garuruwa daban-daban, amma dilolin soɓo a Kanon ma suna nan unguwa daban-daban ne, ba wai unguwa ɗaya ba ce ba.
Shi yasa wani iri kuke kawowa nan?
Duka irin su muna kawo fulawa, muna kawo katkata, muna kawo foda.
Wanne biyu aka fi siya nan Ghana?
Gaskiya dai wanda aka fi siya katkata shine wanda aka fi siya, shine ake ce mai tsaki.
Dukan su ana jikawa a sha kamar yadda ake son su?
Dukan su ana jikawa a sha.
Ko za ka san farashin kowanne a ciki?
Mu ai kamar harka ce ta dealership. Harkar dealership kuwa wanda muke siyarwa da kayan su kuma su ne suke auna shi, kamar su suna kiransa oloka, mu kuma muna kiransa kwano. Yawa, yana nan su olokansu kamar kwanan Nigeria. Su suke iya zuwa kamar wanda yake son rabin buhu da wanda yake son kwano ɗaya da wanda yake son kwano biyu, amma mu kamar muna kashi buhu-buhu ne, quantity kuma mai yawa.
In kuka kawo nan sai a nan a siya, ƴan kasuwa su siya, sai su kuma su je su rarraba suna saida shi kwano-kwano.
Yawa, su ne. Su kansu a cikinsu akwai diloli wanda in mun kawo kamar suna iya siyan kayan namu ma gaba ɗaya. Akwai kuma wanda suke iya siyansa kamar masu karamin karfi kenan, suna iya siyan irin buhu goma, buhu biyar, wata ma buhu ɗaya ne karfinta, haka suke siya.
To ya kasuwanci yake tafiya nan Ghana?
Kasuwanci sai dai mi wa Allah godiya, amma dai a wannan weza gaskiya yanayin soban namu a wannan lokacin bai da kasuwa sosai saboda yanayin sanyi, amma irin weza zafi a wannan ne lokacin kasuwa soba take da daraja sosai, ake dan samu yanda ake so.
Misali kamar yanzu tunda kai dila ne,
na'am,
na zo zan sai buhu daya kan nauran sa ne,
zan baka shi akan 12.5 million har zuwa tacen CD 1,225 zuwa CD 1,300, baya yin kasa da haka,
baya yin kasa da haka. Duka kodi wanne ciki kala uku, wanne fi tsada farko?
Katkat shi ya fi tsada.
Shi akan nawa yake?
Shi ne muke sai da shi CD 1,300 zuwa 1,250.
To sai wanne kuma?
Sai kuma foda. Shi ma dai mukan iya sai da shi the same irin wannan farashin, amma ya danganta da lokacin idan ana bukatarsa. Amma idan ba a bukatarsa sosai, gaskiya farashinsa kamar bai wuce kamar 10 million zuwa kamar CD 1,100.
Sai na uku.
Shi kuma foda a wannan shi ne fulawa. Shi gaskiya a wannan lokacin ma kamar shekaran nan gaba ɗaya ma ba mu kashi ba. Saboda su ma nan suna noma wani nasu, ana ce mai shi ma dai fulawa daga Burkina suke kashi.
Shi wannan daga Burkina ke kawo? Akwai shi a Kano?
Muna da shi a Nigeria. Namu dama da yafi nasiyawa, amma wasu lokacin sukan ce nasu yana da wani abu da namu bai da shi, shi yasa in ba bukata suka yi makashi wannan fulawan ba ma kawo shi.
Kalubale ba,
kalubale dai ana fuskantar sa, dan shi dan kasuwa dama dole ne sai ya ci karo da kalubale.
Misali
yau na
misalin kalubalen da kake fuskanta daya ko biyu haka
shine ka zo ka bada kayan ka gurin da kake ganin ba za ka samu damuwa ba, sai kuma ka iya samun akasin haka.
Na kudi
kenan,
ba za a biyan kudi da wuri,
wasu lokutan ana biya amma wasu lokutan gaskiya ana dan wahal da mu kostomomi, ana gajiya gaskiya.
To tun daga Kano lokacin daukowa kaya zuwa nan ba ka fuskantar kalubale a hanya?
Wannan dai ba a cika fuskanta ba, amma da yake da akwai wadanda su ne suke kawo mana kayan dilolin abun, za a iya yin magana da su, saboda duk wani kalubale mu a matsayinmu kamar masu kaya su suka san wani challenges
da suke sa kamar direbobi kenan,
ba direbobi ba, da akwai wanda suka mallaki mota. Yauwa, direbobi su ne masu aiki a karkashin su.
Sunana Alhaji Mustapha Rabi'u Jega, ni ne shugaban masu kawo kaya daga Najeriya zuwa nan. Inda kake da kaya Najeriya? Kano ne, Sokoto ne, Jega ne, Gombe ne, Adamawa ne, duka ko ina ne, inda cikin Najeriya ne muna kawo shi nan Akra ne ma, ni ne shugaban su.
Yanzu masu sana'ar so burodi idan sun dauko daga Najeriya, kuna samun matsala hanya daga Kano?
Ba mu samun matsala daga Kano.
Ba ku ba da duci
da yake ba mu shiga Niger? Muna da border tsakaninmu da Benin ta tsamiya, muna biyo wannan mu shigo Benin mu yi duci sai border Togo, daga border Togo kuma za mu sake yin duci kuma sai border Ghana, in sun zo border Ghana shi ma za mu yi duci na cikin Ghana, za mu sauke za mu yi duci idan mun ka zo Akara babban Benin sai mu sauke nan kasuwar Nema.
Ya yanayin dutsen yake da tsada ko dai daidai yadda kuka tsammani?
Gaskiya ba yadda muke tsammani ba, akwai challenging gaskiya, saboda kaga sefa ne muke biya cikin Togo da Benin, kuɗin na dan zuwa sama, gashi sefan nan yanzu canji ya tashi. Idan mun zo ma border Ghana su ma suna bugawa kan dola, yadda ya kama nan shi za su yi mana aiki ba ruwan subsidy, sannan subsidy nan mu biya duk yadda ya kama sai mu shigo hannun. Kayan abinci ne, akwai kasan da ma bai yadda ka wuce da shi ba. Da farko nan Benin sun kama yi muna ba su bari mu wuce, mu ratsa kasan su kawai mu wuce, transit ne muke amma ba su suka bari, amma daga baya dai ya gane cewa kayan nan ba kasan su ake tsayawa da shi ba, ya bari muka wuce. Ba shi ka ba sobo kawai ba, muna da yanzu yau na dauko wake daga Gombe, lori mota daga Gombe, muna kawo wake, muna kawo maiwa, muna kawo tranka, kime barkono suke cewa barko, yanzu ba haka ga mota da yana ya shigo, yanzu magana da muke da kai, ina da mota tsaye ne, ya dauko sobo da wake da maiwa.
Kaji da yake kuna diloli ne yanzu, kana sayar da buɗe?
Muna ba yan sari ne, muna ba masu kasuwa, matan da ke cikin kasuwa in muka ba su sati ɗaya sati biyu suka sayar sai su ba mu kuɗin da ke nan.
Yanzu ina rumfar ɗaya daga cikin matan kasuwa da ke saran so burodin kuma suke sayarwa kwano-kwano ko luka-luka kamar yadda ake faɗa a nan
Ghana. A sunana Jazulai.
Ga sobo na ga sobo kamar iri-iri guda uku ko hudu ne nan ga
haka ne, uku ne
da wanne da wanne kuke akwai?
Muna da cascade, muna da flower, muna da powder.
A gaga wani kamar tuka ne kamar gari haka?
Shi powder kenan, shi an nika haka, an nika shi ya yi.
Ita yaka nika ko haka yake zuwa?
Haka yake zuwa, ana kawo mana ne haka ne.
Shi wanda aka nikan yana kai nawa kuma kwano kuke saida shi ko uloka? Uloka kenan.
Abuwa ke kawo muna, amma muna saida uloka.
Ko za ku saida uloka?
Uloka 35 cd.
35 cd. Cd 35. To shi ɗayan fa?
Shi katin kuma haka.
Shi ma haka.
Amma flower da shi dai yana kasa kadan. Shi dai ke nan nan, shi nan ga muna ba da 30 cd.
30 cd. Wato CD 30 ke. Ya cinikin shi yake tafiya? Ana sai sosai ko dai?
Sai dai ana sai, don yanzu mutane da yawa sun fi gane masobo fiye da drink, normal drinking da ake shan, don sobo suna batun shi yana da kyau sosai mutum. Inda ka ci abinci in ka samu sobo ya fi normal drinking. Isa ya bar kowa dai na amfani da shi yanzu.
Shi sa cikin ukun nan wanne ya fi wanne aka fi siya?
Katin. katika wanda aka yin saboda wai wannan yana auki in sun dafa shi sun fi ganshi yana thick idan sun fi son wannan da flower nan kuma normally yan turai su ma wanda suke son kenan ake tafiya
ana siya daga Najeriya
shi to eh ana siya a kai da shi
yanzu ne kalubale mafi fuskanta a matsayin ki da yake siya
ba wani challenge karon gade da yazo da yazo yayi kyau eh ba wani matsala kan amma
akwai lokaci da zai kai ba ku samu
eh akwai lokaci kaman mun shiga rana kai zaka yi muna cikin wadan sanyi sanyi aka ji sai ya bar
wanda nake nufi akwai yanayi da zai zo ya zama na babu shi sam kuna nema ba ku samu ba ya zama na ba kawo shi daga Najeriya ba ko daga inda ake kawowa
I season ne. Akwai season da yake zuwa.
Okay, kuma wani season kenan.
Yayin da aka sabo ya fito. Yasa yanzu aka ga bai fito wasu su ajiya ne. Ke cikin shago. Sai suna ciro yasa an wanne karin sabo yake. Kai kan sabo yake zo. To wannan shi ya bugu amma sabo bai zo da yawa ba. To shi mu yi yan shi. A ce babu yayi shoti. Haka ne muke ci.
To masu sauraron mu ya kace abin da ya sabuka kenan a shirin mu na yau sai ku kasance da muryar Amurka a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin kasuwa kai wake ni ne naku Idris Abdalla Babu na gabatar da shirin
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Professor Tahir Abdu Ibiz Assembly da ke Ananiya Zandeer. So nasiha ta tona ne safiya ta mai da hankali akan haɗin kai. Haɗin kai abu ne mai matukar muhimmanci domin shine abin da zai iya shikawo zaman lafiya. Cikin littafi mai tsarki akwai wata al'umma lokacin al'ummar ta fara yawaita sai su kai shawara suka ce bari mu zo mu tattaru wuri daya mu zo mu yi ganuwa mu yi ta da tsayi hal mu kai ga Allah sai aya ta ce da Ubangiji Allah ya ga tunanin wannan al'umma abinda suke kokarin yi za su cimma guri za su cimma manufa sai ya ce to bari mu sauka mu dagula harsunansu ta haka aka dagula harsunansu kowa da kowa bai fahimtar abokin aikinsa ta haka sai suka watsi so alama ce mai cewa da ace suna fahimtar junansu za su tafi har ƙarshe sai sun cimma guri nasu so kiran da nake ga al'ummar mu ta Niger shine mu kasance da irin wannan danyantuwa da tunani daya da harshe daya ta haka za mu iya mu cimma manufa ta haka kuma za mu iya mu zauna lafiya Ubangiji ina addu'a domin ƙasar mu ta Niger ka ba mu danyantuwa ka ba mu haɗin kai ka taimake mu da za mu iya mu cimma guri na alheri wanda yake a gaban mu ka raba mu da dukkan abin da zai kama mu tashin hankali ya kama mu damuwa ya kama mu hargitsi da zub da jini har ma da rasa rayuka a cikin ƙasar mu nagode maka domin zaka aikata fiye da abin da na roke ka cikin sunan Isa Almasihu na yi addu'a amin
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar hakika bangaren lafiya a Najeriya na fuskantar kalubale da dama kama daga karancin likitoci sakamakon ficewar kwararrun likitocin kasar zuwa kasashen ketare dan samun albashi mai kyau ko tagomashi karancin asibitoci da ma rashi ko kuma karancin kayan aiki da sauransu shirin lafiya uwar jiki na wannan mako mako zai ji daga bakin ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Alfati, inda ya bayyana cewa duk da cewa akwai likitoci da sauran jami'an lafiya sama da 400, amma akwai bukatar ƙari. Ya kuma ce bangaren lafiya sai ya samu haɗin kan dukkan masu ruwa da tsaki domin ya gyaru. Ya kuma yi alƙawarin yin aiki don kawo sauyi a bangaren. A hirarsu da abokin aiki na Nasiru Adamu El-Hikaya, ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Harkar lafiya harka ne wanda ya shafi kowa da kowa. Shi ya shafi yara, mata, maza, manya, dattijai da kuma al'umma gabaki ɗayanta. Idan babu lafiya, to ko babu zama lafiya. Kuma shi harkar lafiya shine sila na arziki, don in ba lafiya ba za ka je gona ba, ba za ka je aiki ba, ba za ka je karatu ba. Hakika harkar lafiya a Najeriya akwai matsaloli da suka addabe ta, wanda shi yasa shi shugaban kasa sanin amfanin lafiya a cikin gina kasa ya gayyace mu, yace mu shiga cikin kwamitin shi mu kokarin bunkasa harkar lafiya yanda al'ummar Najeriya za ta amfana da abubuwan da gwamnatin shi take yi ta gyara hanyoyi na samun kulawa da lafiyarsu, kamar hanyoyi na magani da asibitoci na shakatafi da kuma asibitoci wanda suke karkashin gwamnatocin jihohi ma da kuma gwamnati suke karkashin gwamnatin tarayya, da su rigakafi na yara daga annoba da suke damun al'umma, da cututtuka wanda za a iya magance su kamar su malaria da suke damun yara, da kulawa da mata masu juna biyu da masu cututtuka irin su diabetes, hypertension da sauransu. To wa'annan dalilan ne yasa shugaban kasa ya ce mu zo mu canja yanayin tafiyar da harkar lafiya a kasan, don a bunƙasa ta domin al'ummar Najeriya ta samu sauki. Kuma abin da muka kuzari kenan, shi muka fara, kuma insha Allah za mu yi nasara akan idda wannan manufa. Amma sai in mun yi tare da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi, domin shugaban kasa shi kadai ko gwamnatin tarayya ita kadai ba za ta iya gyara lafiyar Najeriya da kanta kadai ba. Dole sai gwamnatocin jihohi sun haɗa gwiwa da mu da kuma ƙananan hukumomi da shugabanni na al'umma, yayin kasa su fahimci cewa to lalle haɗa kai domin a gyara lafiyar al'ummar Najeriya da muhimmanci.
Ka ce akwai kamar ma'aikatan lafiya kusan 400 a Najeriya. In mutum ya ji zai ɗauka cewa watakila ma Najeriya ma ba ta buƙatar wasu likitoci, shin ya lamarin yake ne?
So ma'aikatan lafiya kala-kala ne. Akwai likitoci ƙwararru wanda su kaɗai ne daga ciki. Akwai wanda suke da sani na kan magani, wato pharmacists kenan, su ma kaɗai ne daga ciki. Akwai dubbai na waɗanda su ungozomomi ne da nurses, su ma su ma'aikatan lafiya ne. Akwai ma'aikatan lafiya na community, wato community health workers, community health extension workers, wanda sun kai su kansu kusan 80,000 su kaɗai, banda kuma wasu wanda suke taimakawa aikin lafiya a asibitoci daban-daban na ƙasar nan. Su ne in haɗa su jimla za su kai mutum 400 ko ma fiye. To amma in an ga yawan al'ummar Najeriya kusan mutum 220,000,000, wa'annan ma'aikatan lafiya ba su isa ba, musamman wanda suke ƙwararru. Akwai buƙatar wasu a ƙara su, a ƙara bunƙasa ilmantar da su ta makarantu yadda za mu samu ƙwararru su yi aiki a fannin lafiya a ƙasar mu. Ba kawai likitoci ba, hadda wasu sassa na aikin lafiya ya zamanto cewa akwai ingantattun mutane maza da mata. Nan ne harkar lafiyar Najeriya ta bunƙasa. To abinda muke kuduri shine mu ga cewa an gyara wannan tsari, ya zamanto cewa ma'aikatan lafiya sun samu dama, sannan kuma sun yi aikin da ya kamata da suka koya da suke so su yi. Kuma ba wanda zai shiga aikin lafiya, ma'aikacin lafiya, wanda baya so ya taimaki al'umma. Saboda haka wa'annan wanda suke aiki a Najeriya a duk lunguna na ƙasar nan, muna alfahari da abin da suke da ƙoƙarin su, duk da wahalhalu da ake ciki. Mun san cewa wani wurin ba sauki a ciki, amma duk da haka suna jajirce suna yi. To gwamnati tana murna da abin da suke yi, kuma Allah ma zai saka musu alheri domin abubuwan da suke wa al'umma.
Akwai wata matsala da in mutum ya yi rashin lafiya, inda yana da hali to zai nemi dalolin nan ko ina a duniya sai ya shiga domin ya samu lafiya, daga masu zuwa London, na san zuwa akwai wasu ma masu son zuwa India, Masar. Shin akwai hanyar da za a bi a rage irin wannan ya zama mutane za su iya samun magani daga cikin gida?
In Allah ya yarda, za mu bunƙasa shugabanci na asibitoci da suke rubashin gwamnatin tarayya, kuma tare da aiki da jihohi su ma su bunƙasa harkokin asibitocinsu da kuma wanda suke zaman kansu private sector su ma a kawo su su gina waɗannan asibitoci wanda suke da inganci kamar yadda ake sama a wurare. Muna da niyya in Allah ya yarda idan mun gwamnati ta ƙara bunƙasa asibitoci manya-manyan asibitocinmu a ƙasar nan. Idan mun cewa akwai ƙwararru da suke shugabantansu da kuma suke aiki a cikinsu da kuma akwai kayan aikin da kuma dama na yin amfani da kayan aikin don a biya wa mutane bukatunsu. Akwai tsari na health insurance da aka sa wanda za a ƙara bunƙasa shi domin al'umma ta samu rangume wajen biyan asibiti musamman waɗanda ba su da hannu da shuni wanda suke da mabukata. Kusan akwai vulnerable groups fund wanda zai ɗauki kusan mutum 50,000 kowane jiha a taimaka musu da tallafi na kulawa da kuɗin biyan magunguna da abubuwa na asibitoci domin su samu sauki. To duk wannan tsare-tsaren yanzu shi muke yi nan ba da jiwa ba, in Allah ya so ya yarda al'umma za ta fara ganin tasirin wannan abubuwan duk da abun da yawa, amma in aka yi ɗanyi haƙuri nan ba jiwawa ba za a ga amfanin waɗannan tsare-tsare da ake cikin yi a yanzu.
Kace sai mutum bayan ya fita wajen sai je samu ma watakila likitocin ma a 'yan Najeriya ne ma a can din ma suke aiki. To in haka ne waɗannan mutane za a gayyace su su dawo ne ko za a sake sa wasu annan su ƙware su zama irin masu fita waje?
Dole a yi biyu, dole a ƙara gina wasu daga cikin da suke makaranta matasanmu samu ilimi mai inganci don su shiga fannin lafiya. Sannan kuma idan aka gyara asibitoci da kayan aiki waɗanda suke wajen ma ai za su ƙoƙari su dawo gida, tunda bayan da ya fi gida na je ƙasashe daban-daban amma da dama ya zo a zo a yi aiki a gina ƙasa ana dawo. To waɗanda suke can ɗin ma yanayi ne in ya canja in Allah ya sa da su za su dawo, amma su duk da dawowar nasu dole ko bunƙasa wanda suke gidan su ma su samu irin daman da gina fahimtarsu akan aikin da kuma daman aikin idan sun zo asibitocinmu a ƙasar nan.
Magunguna da ake shigo da su waje kusan kace fiye da kusan kashi 90 cikin 100 na magunguna daga waje ake shigo da su, amma in Allah ya yarda za a fara yin magungunan nan da yawa daga cikin gida. Yi mana ƙarin haske.
To kasanmu Allah ya albarkace da al'umma da daman muke da yawa, amma ba mu yi amfani da wannan daman muke da kyau ba. Kaman misali magani da ake sha yawanci magungun da ake shigo da su kasanan daga wasu kasashen duniya ai kawo su wanda su kasashen nan ba su yi da komai ba. To a wannan tsari shi ne shugaban kasa da mu muka ce to ya kamata Najeriya ma ta fara yin nata magunguna masu inganci wanda za su kai matsayi da ake samu a ko'ina a duniya, yanda za su kiyaye lafiyar al'ummarmu, yanda kowace kasa take yin wasu da cikin magungunanta domin amfaninta. To mu ma ba wai sai an je wata kasa can nesa an kawo abin da zai kula da al'ummarmu ba. Banda magani na zamani akwai traditional medicine namu wanda su ma zuwa a bincike su a ga amfanin da za su iya yi a irin tsari nasu, tunda ko ƙasashen Turawa su ma suna amfani da herbal medicine amma sai an yi bincike a kai na tsarin kimiyya da fasaha a san ingancinsu a san ya za a yi amfani da su. To waɗannan tsare-tsaren su za su ƙara haɓaka harkan sarrafa magunguna, sannan kuma za su kawo yanayin samun aiki wa matasanmu a ƙasanmu da kuma arzikin ma da zai zauna a ƙasanmu. Ba kawai na magani ba, har da wasu abubuwa kamar kayan aiki a asibiti. Me zai sa gadon asibiti sai an je an so shi daga wata ƙasa bayan muna da wanda su haɗa shi a nan ƙasar nan?
Akwai matsalar nan ta yawan yajin aikin jami'an lafiya. Zai wuya a yi shekara baka ji sun tafi yajin aiki ba. Wace dabara za ka yi ka sa su zauna su ci gaba da aikin nan a ji shiru komai na tafiya daidai?
To a ko'ina ka ga ana samun zazzaɓi, to ka bincika za ka ga akwai rashin adalci. To rashin adalci shi ne sila na zazzaɓi a yawancin ƙasashe ko a yawancin sassa. Abin da muka fahimta shi ne cewa a cikin ɗan shekaru nan akwai alƙawura da aka yi wanda ba kafa su akan abin da za su yi ba. Ɓangarori biyun da gwamnati da masu ma'aikatan lafiya ba su tsaya sun tantance sun yadda akan abu mai yiwuwa ba.
Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar jagoran shirin ke cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.